sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare nake da bawaya ku makiyar da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 9 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga baba da kanin labarai.
To Sarfilu, ana fargaban mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bam din Russia ya afka wata makaranta da ke dauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. A jiya Lahadi, uwar gidan shugaban kasar Amurka Jill Biden ta kai ziyaran bazata a Ukraine, inda ta gana da uwar gidan shugaban Ukraine Olena Zelenska. Kana a jiya Lahadi, wasu mahara sun kashe akalla mutane 30 a ciki har da jariri a wani samame a wani wuri da ake haƙa zinari a Ituri a arewa maso gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kamfanonin sufurin jiragen sama a Najeriya sun janye yajin aikin da suka shirya shiga a yau Litinin.
Mun ba da press release cewar za mu aje aiki na zirga-zirgar da muke ta jirage saboda tsadar mai jirgin sama. To gwamnatin tarayya ta kirawo mu ta ce mu yi haƙuri mu ba ta awa 48.
Haka kuma za ku ji cewa an samu ɓullar cutar kwallara a wani yanki na jihar Taraba.
An kawo mutane masu amai da gudawa amma sun dauki bayan garin mutane 40. A cikin 40 nan kuma sai suka samu 24 nan duka kwalera ne yake damun su.
To Allah ya kyauta. Sai a biyo mu domin jin cikakkun rahoton. Kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zan kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Ana fargabar mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bam din Russia ya afka wata makaranta da ke dauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. Gwamnan yankin Luhansk da ake takaddama a kai, inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana dauki ba dadi tsakanin dakarun Russia da na Ukraine, ya ce an kubutar da mutane 30 a wurin, amma sauran mutane a makarantar sun mutu. Da alamar mutane 60 da suka rage a karkashin buragudai sun mutu. Gwamna Sahi Hadai ya rubuta a shafin sakonnin Telegram, ya ce harin bam din da Rasha ta kai ya kashe yaran maza guda biyu da suka hada da mai shekaru 11 da mai 14 a kusa da garin Privila. Harin na baya-bayan nan a yankin Donbas ya zo ne a daidai lokacin da kasar Rasha ta ci gaba da matsakaimi don nuna wasu nasarori a fagen daga a gabashin Ukraine gabanin bikin ranar samun nasara a yau Litinin don tunawa da kashin da Jamus ta baiwa Nazi a gidan wasan kwaikwayo na Turai na yakin duniya na biyu. A hali da ake ji kuma a jiya Lahadi, uwar gidan shugaban kasar Amurka Jill Biden ta kai ziyarar bazata a Ukraine, inda ta gana da uwar gidan shugaban Ukraine Olena Zelenska a wata makarantar da aka maida ita matsuguni ga mutane da suka arce daga tashin hankalin da kuma hare-haren bam din da Russia take kaiwa kasar. Biden ta tsallaka ne ta kan iyakar Slovakia da Ukraine cikin birnin Uzhhorod a wani gefen kudu maso yammacin kasar, bayan ta kaiwa 'yan gudun hijirar Ukraine ziyara waɗanda suka baro ƙasarsu zuwa cikin Slovakia. Zelenska, mai shekaru 44 a duniya, uwar gidan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, ta daɗe tana ɓoye kanta da 'ya'yanta biyu tun farkon mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine makonni 10 kenan. Jama'a Amurka sun ce uwar gida Biden ta sha tuntuɓar Zelenska a baya, kana sun yi musayar bayanai a cikin makonni da suka shuɗe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, wasu mahara sun kashe akalla mutane 35 ciki har da jariri a wani samame a wani wurin haƙa zinari a Ituri a arewa maso gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo mai fama da tashin hankali, a cewar majiyoyin cikin gida. Wani jami'in yankin Jean Pierre Biclisende, mai kula da matsugunin Mungwalu a nan Ituri, ya ce kungiyar 'yan bindiga ta Kodeyo ta kai hari akan ma'aikatar haƙa zinari ta artisanal. Biclisende ya ce 'yan bindigan sun kai hari a wani wurin haƙar zinari a sansanin Camp Blanquet, an kuma ga gawarwaki 29 a wurin, yayin da aka kuma gano wasu gawarwaki guda 6 da aka ƙona su kuma aka binne su a wurin. A cikin waɗanda suka mutu akwai jariri mai watanni 4 a duniya. Ya ƙara da cewa fararen hula da dama suka ɓata, kuma ana nan ana ci gaba da binciken waɗanda suka ɓatan. kungiyar Kodeyo da ta kai harin. Kungiya ce ta siyasa da addini da take ikirarin kare muradun al'ummar kabilar Lendo ta kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo.
In an tuma kaɗan Baba zai sake da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu da ke jigilar fasinjoji suka dakatar da yajin aikin gama gari da suka shirya farawa daga yau Litinin sakamakon shiga tsakani da gwamnatin ƙasar ta yi a jiya Lahadi, inda gwamnati ta ce a bata wa'adin sa'o'i 48 tattauna da masu ruwa da tsaki a fannin sufurin jiragen sama don samo bakin zare. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdulrauf ta haɗo mana da wannan rahoton.
Shugaban kungiyar kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu na Najeriya, wato AON, kuma mai kamfanin jiragen saman jigilan fasinjoji na Azman, Dr. Abdulmunafi Yunus Sasalina, ne ya bayyana wannan matakin da suka dauka na janye yajin aikin a birnin tarayya Abuja. Yana mai cewa,
mun ba da press release cewar za mu aje aiki na zirga-zirgar da muke ta jirage saboda tsadar mai jirgin sama. To gwamnatin tarayya ta kirawo mu ta ce mu yi hakuri mu ba ta awa 48 duk koke-koken namu da muka zayyana in Allah da za ta maganta mana wasu daga cikinsu. Kamar inda muka faɗa a press release ɗin mu cewa man jirgin saman nan muna sayan sa naira 190 lita ɗaya, yanzu ya kai naira 700. Naira 700 ɗin nan idan muka ce za mu sayar da ticket ɗin jirgin mu sai ya kai 120. 120 ɗin nan sai muke ganin cewa masu hawa jirgi 50, 60, 70 suna kuka. To idan aka zo aka ce ya kai 120 ya za ka kare da mutane, wani ma fa naira 50 ɗin sai ya samu gudunmawa da su mutane yake samu yanki ticket din ya tafi yi harkokin sa. In Allah ya sa ya zo harkarsa ya dan samu abin da ya samu ya je wannan irin tamar kudin ya mayar mai da kudin sa.
Shin yaya labarin janye yajin aikin da kamfanonin jiragen saman suka shirya farawa a ranar Litinin ya zo wa fasinjoji? Ga wasu ƴan ƙasa da bayani.
Surara Sama'ila Musa. Ba ni kadai ba, kusan kowa da zuwa da dawowa a jirgin sama yanzu a Najeriya, saboda yanzu kusan jirgin saman ne yawancin mutane suka koma mawa saboda rashin tsaro. Wato gaskiya na ji dadi, kuma akwai ma mutane da dama da muka yi waya da su sun dazu, wanda kowa na jin daɗi saboda da akwai ma program ɗin da yake ya kamata matan ran Asabar ya kamata a ce ina Lagos, amma saboda wannan abin muke ta karanci, wato idan mutum ya je Lagos ɗin in aka fara yajin aikin bai san yaushe ne za a daga ba, to kada kuma ka je Lagos ɗin ka je ka makale a can kawai muka ce to in haka ne mun fasa. To kin ga wannan labarin dole ya zo mana da daɗi.
Sunana Hajiya Fatima Halliru. A gaskiya na yi matukar farin ciki, fata na gwamnati za ta yi kokari a samu maslaha a cimma matsaya akan wannan al'amarin, because mu da muke zarga-zarga sometimes mu zo Kano mu dauki kaya ba zai yi ba mutum ya shiga mota ya bi road because ba security. To dole ya zama ta sama muke tafiye-tafiyen mu. Inda kiran da zan yi gwamnatin tarayya su dubi girman Allah su gaggauta cimma matsaya akan wannan al'amari.
Matakin tsunduma cikin yajin aikin da baya rasa nasaba da tsadar man tafiyar da aikin sufurin jiragen sama a kasar, inda a baya kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya shiga tsakanin kamfanonin jiragen saman da dalalan man, tare da bayyana cewa za a ba wa kamfanonin jiragen saman lasisin shigowa da mai da suke bukata. Shin an ba wa kamfanonin jiragen saman lasisin da aka yi alkawari a baya? Dr. Abdulmunafi ya ce
an yi magana za a ba mu ba a ba mu ba. Ai duk man da ake shigowa kasar nan NNPC ce take shigo da shi, kuma idan ta shigo da shi ita take rabawa marketers. Mu mun zauna da su sun yi alkawarin za su ba mu man, amma ba su ba mu ba.
Duk kokarin ji ta bakin gwamnati kan matakin da take dauka dan gano bakin zaren al'amarin da ya ci tara. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ofishin kula da kadarorin kasashen waje da ma'aikatar bitalmalin Amurka OFAC a tsarice ya bayyana sunayen kamfanoni da mutane da ya ce suna taka muhimmiyar rawa ga yaƙi da ƙasar Rasha ke yi, da suka haɗa da shugabannin gudanarwa na manyan bankunan Rasha guda biyu da wani banki mallakar gwamnatin Rasha da wasu rassa guda goma nasa, sai kuma wani kamfanin ƙera makamai da gwamnati ke goyon bayansa, da kuma guda uku a cikin gidajen talabiji da gwamnatin Rasha ke kula da su da ke samar da kuɗaɗen shiga ga ƙasar, a cewar sanarwar ofishin. Ofishin na OFAC yana kuma ɗaukar matakai da za su katse hanyoyin da tarayyar Rasha da masu hannu da shuni na Rasha ke amfani da su suna kaucewa takunkumai. hana Rasha daga samun ayyukan ƙwararrun Amurkawa masu muhimmanci zai ƙara matsin lamba kan Kremlin tare da yanke mata ikon gujewa takunkumai da Amurka da abokanta suka sanya mata. Muna kuma niyyar auna hanyoyin da Putin yake bi yana samun kudade da suke bashi daman cin zarafi da kuma auna kamfanoni da shugabanninsu da suke goyon bayan munanan ayyukan. Hukuncin ya hada da katse tallace-tallace da yammacin duniya a manyan gidajen talbijin guda uku da suka fi shahara a Rasha da suka hada da Channel One Rasha da Rasha One da kuma MTV. Waɗanda Amurka ta ce suna kan gaba wajen yada labaran ƙarya game da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. Hukunce-hukuncen za su kuma hada da haramtawa kamfanonin lissafin Amurka da masu ba da shawara yin aiki ga duk wani ɗan ƙasar Rasha da kuma ƙarin takunkumai a kan sashen masana'antun Rasha. Attajirai na Rasha sun dogara ne akan kwarewar Amurkawa wajen kafa kamfanoni da karkatar da dukiyoyi da albarkatu zuwa wasu kasashe da ɓoye kadarori daga hukumomi a duniya, inji sanarwar Bitel Malin. A ƙarshe, wani ɗan Falastinu ya mutu bayan da sojojin Isra'ila suka harbe shi yayin da yake kokarin shige katangar da jami'an tsaro suka kafa a kusa da shingen binciken sojoji a yammacin kogin Jordan, sa'o'i bayan da hukumomin Isra'ila suka kama wasu Falastinawa guda biyu da suka kashe mutum uku a wani hari a makon da ya gabata. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojin sun gano wani mutum da ake zarge da yunkurin haura shingen tsaro ba bisa ka'ida ba a kusa da birnin Tulkaram da ke arewacin gabar yammacin kogin Jordan suka kuma harbe shi. An ce an ɗauki mutumin zuwa asibiti domin kula da lafiyarsa, sai dai rundunar ba ta ce komai ba akan halin da mutumin yake ciki, amma ma'aikatar lafiya ta Falastinu ta tabbatar da mutuwar mutumin. A wani lamari na daban kuma, ana zargin wani bafalasdi ne da ya dabawa wani ɗan sandan Isra'ila wuka a wajen tsohon birnin Kudus. ‘Yan sandan sun ce mutumin da ke rike da wuka ya dabawa wani ɗan sanda wuka, sa'annan wasu jami'an da ke kusa da wurin a kofar Damascus suka harbe maharin. Ma'aikatan jinya sun ce jami'in yana kwanciya a asibiti a cikin matsakaicin yanayi, sai dai har yanzu ba a bayyana halin da maharin yake ciki ba.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to har yanzu dai muna Najeriya, inda daga batun sufuri za mu duba batun kiwon lafiya. Sama da mutane 30 ne suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar bullar cutar kwalara mai sa amai da gudawa a ƙaramar hukumar Bali da ke jihar Taraba. Wakilinmu Lado Salisu Garba na ɗauke da wannan rahoton.
Bayan matsalar rashin tsaro da jihar Taraba take fama da ita, musamman yankin Bali da Gasol, yankin da suka jima suna fuskantar matsalar rashin tsaro da ya addabe su, sai gashi bullar cutar kwalara wato amai da gudawa ma na shirin yi wa al'umman yankin ƙare dangi. Ya janyo asarar ran mutane sama da 30, a yayin da alƙaluman ƙididdiga suka ce al'umma sama da 250 kuwa sun kamu. Malama Saraya Bello ita ce jami'ar da ke wayarwa al'umma kai akan bullar cuta mai yaduwa da ke yankin ƙaramar hukumar Bali. Wadane mata tambaya kawo yanzu ko mutane nawa ne suka kamu da wannan cutar, kuma nawa ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon bullar wannan cutar?
A Bali local government gabaki daya mutanen da suka kamu da wannan ciwo sun kai mutane 250. Don jiya ma muna nan a General Hospital tare da PMO ya gaya mana an kawo mutane masu amai da gudawa, amma sun dauki bayan garin mutane 40. A cikin 40 nan kuma sai suka samu 24 nan duka kwalara ne ke damun su. Yawan mutanen da suka rasu dai duka da Malam Yero da Bali din zai kai 30 da wani abu.
To shi ma wani bawan Allah da muka saka ya sunansa, wanda kuwa a halin yanzu yake kwance a asibitin ƙaramar hukumar Bali domin karban jinya sakamakon kamuwa da yayi da wannan cutar ta amai da gudawa.
Yani ba gurin na fara jihar kawai sai na dinga jin amai da gudawa, ni na dauka abincin da nake ci ne ma ya ta gulamin ciki, na sha kwayoyi yaki kesa har ya kawo aka kawo ni asibiti.
To kuma wani mataki gwamnatin jihar Taraban suka dauka akan bullar wannan cuta na amai da gudawa? Duba da cewa al'umman yankin Bali sun dade suna fuskantar matsalar rashin tsaro, ga kuma wata sabuwar matsala da ta tunkaro su. Honorable Musa Amokallamu shine shugaban karamar hukumar Bali a jihar Taraban, wanda nayi masa tambaya kan cewar kowane mataki gwamnati suka dauka akan wannan matsalar.
Wa gwamnatin shi mun yi kokarin mun tura magunguna domin taimakawa, bayan can kuma ya je shiga Baba Juli, wannan din ma Baba Juli annoba guda biyu same su. akwai na wadda an kai musu farmaki na mutane wadda ba san ko su wannan ba sai kuma wannan ciwon ne shi kai zuwa wurin su duk da haka dai a matsayin cin ballar na iya kokare duk abin da ya kamata ayi na taimaka musu mun har yanzu a likitance ko a gwamnatance mun yi da a samu mana rigakafi na wannan abin da bai samu ba har yanzu
kawo yanzu dai al'umma sama da 250 ne suka kamu da cutar amai da gudawa a karamar hukumar Balin sama da 30 kuwa suka riga mu gidan gaskiya
Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Jalingo a Najeriya
to madalla a gaida Lado Salisu Garba wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM ba ga ka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com a nan Washington DC a hukumar muna cewa karfe 1 da kusan minti 16 na dare mu hada a shiri na gaba Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya dake bin kadin waɗanda aka zalunta. Har yanzu dai muna kan batun zamba cikin aminci a kwangilar gina shagunan kasuwa ƙarƙashin ƙaramar hukumar Abuja Ahmad. Yau mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A ci gaba da kawo muku takaddama tsakanin kamfanin Fahazata mai zaman kansa da wani kamfanin karamar hukumar Amak ta Abuja kan wata kwangila da aka amincewa kamfanin Fahazata na gina shagunan kasuwa da yawan su ya kai 140 akan kusan jimlar kuɗi sama da naira miliyan 135 tun farko dai kamfanin Fahazata ya biya kuɗaɗen kafin alƙalamin kwangilar sama da naira miliyan 10 ga kamfanin na karamar hukuma wanda idan watakila mai sauraro na biye da shirin da ya gabata shugaban jami'ar APC na Abuja Baba Ishaq ya tabbatar mana da cewa an yi amfani da kudaden ne domin aikin jami'ar APC kamar yadda wannan shirye alƙawarin sake tuntuɓa shugaban karamar hukuma Abdullahi Kandido dan ba shi damar jin ta bakin sa mun yi ga kuma abin da ya faɗa mana
ina na sani shine babu mamaki ya jahilci yadda al'amarin take dalili na cewa ya jahilci al'amarin shine ba mu muka ba shi kwangila a karamar hukumar Abuja Municipal Area Council ba na farko dai ita karamar hukuma tana nan a matsayin ta uwa na wannan company da muke tare da Amak Investment and Property Development Company Amak IPDC kuma ita Amak IPDC tana cin gashin kanta ne karkashin karamar hukuma take amma tana cin gashin kanta ni ne chairman na board amma mai gudanarwa na wannan company office din shi shine ake ce shi managing director shi da ma'aikatansa sun kike gudanar da duk harkoki da ake yi a wannan company to saboda haka ba ni nake ba da kwangila a Amak IPDC ba wanda yake ba da kwangila a Amak IPDC shine MD so tsakanin MD da shi wannan bawan Allah hutun su da kuma cinikayya tsakanin su ne ni bana bada aiki a Amak IPDC saboda haka ban san yanda aka yi ba har suna na ya shigo ciki amma a matsayina na shugaban karamin hukuma dole duk abin da aka dauko a jefa mani na amince amma amincewa ba wai don na amincewa ni nake bada kwangila ba sai idan akwai wani abin da ya shiga tsakanin shi da MD wannan tsakanin su ne ni ban sani ba ko annan karamin hukuma inda Allah ya bani shugabanci nayi aiki daga shekara 2016 har yau dinnan dukkan gida da ake bayarwa ana jin tafarkin da ya kamata ban taba hoda da wani dan kungiya ba tun da nake wannan karamin hukuma kuma yan kungiya wanda suke yi Allah ya rasu iko suna sauraro na yanzu idan akwai wanda na taba karbo nake yanzu ya bani abin da ake cewa abin baki alƙalami kafin a baka aiki don Allah don girman zati wannan wata da muke na wata azumi ya fito ya bayyana mu ban ya bayyana a duniya cewa ya bani kaza don na bashi aiki kaza ban taba karban kokobin kowa ba bana tana ce dan kungila ya bani kudi don taimaka ya samu aiki bai taba yi ba kuma Allah shine shaida kuma al'umma da nake wanda suka yi aiki na su ma shaida ne duk wani dan kungila da ya aiki a karamar hukuma ya san cewa ban taba karban mai kokobo ba saboda haka wannan tsakanin su ne da MD
ba mu muke ba da ayyuka a wannan kamfani ba karkashin mu da wannan kamfanin ke gani ni na kirkiro ta amma suna cin tantin kansu ne kuma suna harkokin su tsakanin su da yan kasuwa
yawa
amma idan mutum yana da damuwa in suka buga mu samu kan al'amarin ba suka neme mu idan nayi zama da shi ba mamaki nayi zama da don a gyara ko ka san kuma kamar ne zaka kai doki ne rafi ba zaka ce da sashe sharuwa ba nayi kokari in ga cewa an warware wannan damuwa idan ba ta samu warwaruwa ba warware ta ba har killa an cire wannan MD to ai akwai wani sabon MD yanzu nan ne ko wannan wurin za a warware mashi wannan damuwa domin shi wannan da na kawo yanzu nan ai na imani cewa ina nema ta kokarin gyara abubuwa da suka lalace wannan abin da na sani kenan
rashin sanin tabbas game da hanyar samun waɗannan kuɗaɗe da ake takaddama akai yasa kamfanin fahaza ta daura damarar shigar da korafi ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnatin Najeriya ICPC wakilin ciki da gaskiya ya tambayi director a hukumar ICPC Baba Ashir ko kamfanin fahaza ta yana da hurumin shigar da korafin sa ga hukumar
eh kware da gaske kowanne dan Najeriya yana da yanci ya kawo korafi wa hukumar ICPC muddin dai korafin ya shafi rashawa da cin hanci wannan yanci ne na kowanne dan Najeriya
wato abinda yan Najeriya da yawa wakilai ba za su gane ba kan irin ayyukan hukumar saboda yawan labarai da ake bayarwa ne na hukumar EFCC amma wannan aikin hukumar ku katukan ya shafi jami'ai ne na gwamnati da irin abubuwan da suke yi
to ai ya kamata mutane su fahimci cewa mu hukumar ICPC hukuma ce da take yaki da rashawa da cin hanci musamman ma a jami'an gwamnati don haka idan wani mutum yana da korafi game da wani jami'an gwamnati yana da yanci ya kawo kara kuma ba wai kawai ma jami'an gwamnati ba ko da ma'aikatu masu zaman kansu ne wato yan kasuwa aka samu wannan cuta ko da haɗin bakin jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati kaga duk wannan ma kafa ce wadda dan Najeriya zai yi amfani domin ya yi amfani da yancinsa ya yi wannan korafi. Dokar da ta kafa ICPC ta ba da dama a binciki koma wane ne inda aka same shi da rashawa da cin hanci gwargwadon korafi da aka samu daga wajen jama'a. In na ce kowa ne ne in ka ɗauke waɗanda kundin tsarin mulki ya ba wa kariya wato sashe na 308 ma'ana wato immunity kaga ba za mu binciki shugaban ƙasa ba za mu gurfanar da shi gaban kotu ba za mu gurfanar da mataimakin shugaban ƙasa ba za mu gurfanar da gwamna ba za mu gurfanar da mataimakin gwamna ba to amma kuma duk da haka dai dokar mu bata hana mu binciken su ba ko da suna mulki din za mu yi binciken su ko da suna mulki din inda muka samu korafi a tattarar su gurfanar da su ne da kotu dai ba za mu iya ba to abin da kawai yake nan amma duk wani dan Najeriya yana da yanci ya kawo korafi kuma ICPC in an zalunce shi kuma zaluncin nan ko da jami'i ne mai zaman kansa dan kasuwa ko kuma jami'in gwamnati
wato idan kariya ta shafi waɗancan na sama ya kamar irin wannan na shugaban karamar hukuma
a'a ba ruwan section 308 sashe na 308 da shugaban karamar hukuma
shi ba ki da irin wannan kariyar
a'a wannan immunity section na immunity bai shafi shugaban karamar hukuma ba su duma na gaya maka ba wai absolute kariya ba ne in aka samu waɗannan mutum hudu da rashawa da cin hanci su ma za a iya binciken su amma kuma ba wai za a gurfanar da su ba ne sai a jira in suka sauka sai a gurfanar da su abin da ake yi kenan
yawa don irin waɗannan jami'ai a ce bayan an fara bincike ko kafin a fara binciken sun sauka daga mulki duk da haka ba su tsira daga binciken ba
ba kwanan na aka kwace kadarori ba na tsohon gwamna yari na Zamfara state shekaru nawa ka sani aka dauka ana binciken su ai binciken ba wai ya faru ne lokacin da suka sauka ba
wallahi yanzu ta ya ake shigar da kara wa hukumar ICPC
dokar mu ta tashe na 6 ta ba da dama wa kowane dan Najeriya ya shigar da kara ko a rubuce ko kuma da baki idan bai iya rubutu ba sai ya yi bayani wa jami'in hukumar ICPC kuma ya rubuta a rubuce sannan shi kuma sai ya sa hannu. Dan bai iya rubuta signature ba, wato sa hannu a rubuce ba, sai ya dangwala yatsansa. Ka gane abu ne mai sauki. Yawa, yanzu ma kuma mun ba wa dama wa 'yan Najeriya su kawo mana korafi ta waya. Idan an gano wani abu, almundahana da sauransu a ɗan tsokata mana, a mana tsokaci a kai ta yin amfani da special number, wato lambobi guda 12. Lambobin su ne kamar haka: 08000 22 55 42. Zan sake maimaitawa: 08000 22 55 42. To wannan special number za ka samu cewa digit lambobi 12 ne, ba kamar MTN ko Glo ko Airline da Airtel da ake samun lambobi 11 ba, a'a lambobi 12 ne. To wannan lamba 12 nan da na bayar, idan mutum ya kira an hada ta da ita wannan lamba, an hada ta da lambobi guda 5, kuma sannan kuma babu yadda za a yi duk wani dan Najeriya ya kira wannan lamba, a ce ICPC ba su dauki wannan lamba din ba. Kwana zubur komin dare komin rana za a dauki wannan lamba, za a dauki wannan kira. Kaga za a yi amfani da wannan lamba din, kuma ba za a caji mutum ko da fi sun kobo ba. To kaga wannan shi da ake kira toll free line. To wannan wata dama ce da ICPC ta ba bayyana jama'a cewa duk wani mai korafi yana iya isar da korafinsa ta wannan layi, ko kuma ya aiko mana amfani da email. Email address din shine info@icpc.gov.ng. info din nan babu r, info ne @icpc.gov.ng shine email din mu. Sai mutum ya rubuta mana a rubuce, sai ya turo mana ta email. Akwai kafofin sadarwa na yanan gizo da yawa, banda shi kansa ainihin website din commission din, da mutane za su yi amfani domin isar da korafinsu.
Masu sauraro, kun dai jere ta kaya ga wannan takaddama tsakanin kamfanin Fahazata da kamfanin zuba jari na ƙaramar hukumar AMAC da ke tsakiyar Abuja. Za mu koma gefe tare da zuba ido kan yadda za ta kaya, sannan mu dawo mu sanar da ku abin da ya faru. Yanzu a madadin wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, Nasira da Mele Kaya, ni Sarfi Hashin Gumel ke cewa sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
Da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Sarfilo, a takaice, ana fargabar mutane da dama sun mutu a Ukraine a jiya Lahadi bayan wani bom ɗin Rasha ya afka wata makaranta da ke ɗauke da kusan mutane 90 a gabashin Ukraine. Gwamnan yankin Luhansk da ake takaddama a kai, inda tashin hankalin ya fi kamari da aka kwashe makonni da dama ana ɗauki ba daɗi tsakanin dakarun Rasha da na Ukraine, ya ce an kubutar da mutane 30 a wurin, amma sauran mutane a makarantar sun mutu. Da alamar mutane 60 da suka rage a ƙarƙashin buraguzai sun mutu. Gwamnan Sahi Hadai ya rubuta a shafin sakonnin Telegram. A hali da ake ji kuma a jiya Lahadi, uwar gidan shugaban ƙasar Amurka Jill Biden ta kai ziyarar bazata a Ukraine, inda ta gana da uwar gidan shugaban Ukraine Olena Zelenska a wata makarantar da aka maida ita matsuguni ga mutane da suka arce daga tashin hankalin da kuma hare-haren bom ɗin da Rasha take kaiwa ƙasar. Biden ta tsallaka ne ta kan iyakar Slovakia da Ukraine cikin birnin Ozhorod a wani gefen kudu maso yammacin ƙasar, bayan ta kai wa 'yan gudun hijirar Ukraine ziyara waɗanda suka baro ƙasarsu zuwa cikin Slovakia.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu mai ƙididdiga na gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfi Hashin Gumel da na shirya, na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.